sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai ziyarci Qatar da Jamus mako mai zuwa don tattauna da muhimman kawayen Amurka akan halin da ake ciki a Afghanistan. Blinken ya faɗa mana ma labarai jiya Juma'a a ma'aikatar harkokin wajen Amurka cewa zai tafi gobe Lahadi kuma ya yi godiya mai yawa ga Qatar, babbar madogara ga babban jirgin saman Amurka da ya tashi daga Kabul kuma wurin farko na sauka ga dabban 'yan gudun hijirar Afghanistan. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce daga nan zai nufi sansanin sojojin saman Amurka na Ramstein da ke Jamus don gode wa sojojin Amurka da ganawa da 'yan gudun hijirar Afghanistan. Har ila yau Blinken ya ce zai jagoranci wani taron ministoci na kasashe 20 Afghanistan tare da ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas. Ya ce kasashen 20 dukkaninsu suna da ruwa da tsaki wajen taimakawa wajen tsugunar da 'yan Afghanistan da kuma rikon 'yan Taliban kan alkawarin da suka dauka. An sako wani komandan runduna ta musamman a Mali jiya Juma'a bayan da wasu fasashattun jami'an 'yan sanda suka nufi gidan yarin inda aka tsare shi bisa zargin amfani da muggan makamai don murƙushe mummunan zanga-zanga a bara. An tsare shugaban sashen yaƙi da ta'addanci na 'yan sanda Omar Samaki a jihar Sahel kan rikicin da ya ɓarke tsakanin jami'an tsaro da masu adawa da tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Bubakar Keita. Zanga-zangar injirin Keita ta girgiza ƙasar Mali a bara, inda daga ƙarshe ta kai ga kifar da shugaban a juyin mulkin soji. Ɗaya daga cikin irin wannan zanga-zanga a ranar 10 ga watan Yulin shekarar 2020 ta haifar da arangama na kwanaki da dama da jami'an tsaro. 'Yan adawar siyasar Mali sun ce a lokacin an kashe mutane 23 a lokacin tashin hankalin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa an kashe masu zanga-zanga 14 ciki har da yara 2. Labaran duniyar na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta faɗa jiya Juma'a cewa Amurka ta akabawa wasu jami'an liƙen asirin ƙasar Iran guda 4 da laifukan yunkurin yin garkuwa da wani ɗan jarida ɗan Amurka kuma mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam. Takunkumin na zuwa ne bayan masu gabatar da ƙarar na Amurka a watan Yuli sun tuhumi mutanen 4 da yunkurin yin garkuwa da ɗan jarida da ke zaune a New York wanda ke sukar Tehran. Wanda a baya kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da cewa ɗan jaridar ɗan asalin Iran kuma ba Amurka Masi Al-Najad. Iran ta kira wannan zargi da cewa ba shi da tushe. Andrea Gaki, shugabar ofishin kula da kadarori na kasashen waje, ta ce makircin garkuwa da mutane na gwamnatin Iran wani misali ne na ci gaba da ƙoƙarin rufe bakin mutane a duk inda suke. Takunkumin ya toshe dukkan kadarorin mutanen Iran guda 4 a cikin Amurka ko da suke a ikon Amurka, kuma ya hana duk wani ba Amurka mu'amala da su. Sauran waɗanda ba Amurka ba da ke gudanar da wasu mu'amaloli tare da mutanen 4 su ma ana iya sanya musu takunkumin Amurka, in ji sashen. Jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya ziyarci jihar Louisiana don tantance irin barnar da mahaukacin guguwar Ida ta yi a kudancin jihar kafin ta nufi arewacin ƙasar tare da yin barna. A birnin La Palais, jami'an yankin sun yi wa shugaban bayani game da guguwar da ta bar mutane kusan miliyan 1 babu wutar lantarki, yayin da wasu 600,000 suka rasa ruwa. Na alƙawarin za mu dawo da ku, in ji Biden a farkon taron manema labarai wanda ya haɗa da gwamnan Louisiana Jambel Edward.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare mai jihar Zamfara inda gwamnatin jihar ta dabbaka wasu tsoraran dokoki domin shawo kan aika-aikar ƴan bindiga dadi da masu sakar mutane don neman kuɗin fansa to madalla gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradun ya dabbaka wasu tsoraran dokoki da nufin shawo kan matsalar tsaro dake ci gaba da addabar jihar ta Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya a cikin jawabin da ya gabatar wa al'ummar jihar gwamna Matawallan Maradun ya bayyana dokokin kamar haka
a yau ina wannan bayani a matsayina na gwamnan jihar Zamfara domin ababen da ke faruwa na rashin tsaro a wannan jiha tamu ta Zamfara dole mu dauki matakai wanda mun kaga sun dace daga yau babu wata kasuwa wadda za ta ci a cikin jihar Zamfara mun ba da umarni ga jami'an tsaro cewa duk kasuwar da ta ci ko aka buda duk wanda aka kama za a mai hukunci na dan ta'adda bayan wannan kuma babu wata mota wadda za ta je gidan mai tashaman da wuce 10,000 kananan motoci irin su golf domin akwai golf inda za ta shan mai ana mata kari na tanki duk gidan man da aka kama yana sayar da irin golf mai da ya wuce 10,000 za a rufe wannan gidan mai kuma za a masa tara ko gwamnati ta karbe shi ko ta rusa wannan gidan mai bayan wannan kuma mun kashi daga yau ta yi a duka ice a cikin daji ko katako babu motar da za ta duko ice ko katako duk motar da aka kama ta je duka ice ko katako jami'an tsaro su kama ta idan mutanen gari suka ga motar ko da ta hanyar sata to mutanen gari su kama wannan mota kuma a hannun ta majami'an tsaro wannan mota kuma mai wannan mota ya rasa ta babu wata motar da za ta shigo daji ko ta dauko ice ta kai daji ko abinci ta kai daji ko ta dauko katako daga daji ta shigo gari ko ta fita gari babu ta har dai masu kanta babu wata mota da za ta koma dauka shanu daga yanzu a cikin jihar Zamfara babu sanda za a fita babu sanda za a shigo da shi duk shanu da aka kama za ta fita ko za a shigo da ita a kama ta mun dauki cewa ta sata ce domin sun kibin umarnin gwamnati wannan doka duk dan jihar Zamfara ya kiyaye idan ya gani ku ne idon al'umma kada ku ce gwamnati ta kasa yin dokan mataki kuma kuna da rawar da za ku taka idan kun ga an kauce mu wannan doka ku hada mu al'umma in kun ga za a shigo da shanu ko za a fita da su to ku fada ma jami'an tsaro daga yau mun sa dokar cewa duk karamar hukumar mulki babu babur din da zai tafiya iyaka daga 6 zuwa 6 daga ƙarfe 6 na yamma duk babur din da aka kama to na dan ta'adda ne sannan daga yau babu wani babur da zai doki mutum uku idan aka gani a tarbe shi idan suka gudu ko suna son su gudu to miyagu ne jami'an tsaro su harbe su bayan wannan kuma akwai baburan da idan jami'an tsaro sun gan su kamar ma'aikacin lafiya ma'aikacin jarida da ma'aikatan tsaro za su iya amfani da babur sai kuma maganar bashin a cikin garin Gusau za a yi aiki daga ƙarfe 6 na safe har zuwa ƙarfe 8 kananan hukumomi ne daga ƙarfe 6 na safe zuwa ƙarfe 6 na yamma sannan agwagwa da buje shi ma haka da agwagwa da buje da mashin duk aikin su guda sai haka su ma doka guda ce da su da babura ya agwagwa da buje sannan shi ma dan agwagwa da buje duk wanda ke sa labule idan an gani a bude shi kuma in bai bude shi ba a karbe wannan agwagwa da buje babu wani agwagwa da buje da zai lullube shi ko ya mai tinted ko ya sa mai labule jami'an tsaro in sun ga wannan shi ma su kama shi domin shi ma mugu ne akwai magana shigowa cikin gari da giya da kuma kwayoyi za a yi task force wanda za a kula za a diba duk inda gidan giya yake a jihar Zamfara da wurin sai da kwayoyi za a kama su don haka masu sai da giya ko sai da kwayoyi daga yau su rufe waɗannan wajeje domin za a yi task force na ma'aikatan lafiya da jami'an tsaro da
mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare ne jihar Zamfara inda gwamnatin jihar ta dabbaka wasu tsauraran dokoki domin shawo kan aika-aikar ƴan bindiga daɗi da masu satar mutane da neman kuɗin fansa. To madalla, gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradun ya dabbaka wasu tsauraran dokoki da nufin shawo kan matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar jihar ta Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. A cikin jawabin da ya gabatar wa al'ummar jihar, gwamna Matawallan Maradun ya bayyana dokokin kamar haka. Gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradun:
za su bi chemist su ga magungunan da suke saidawa, sannan kuma a duk inda aka ana saida giya to dole a kama wannan wuri, saboda ita ce ake sayarwa ana sa yan ta'adda suna yin maye suna kashe al'umma. Sai gidajen mai, babu wani mai wanda za a sayarwa ga jarka daga yau. Duk man da za a saya sai dai mota ta sha mai, babu magana saida mai a jarka. Duk gidan man da ya saida mai a jarka to za a rufe wannan gidan mai, kuma abinda doka ta tanada za a yi mashi. Saboda haka ɗan bumburutu daga yau babu wani wurin mai da za a saya na bumburutu. Za mu sa jami'ai na sirri a kowane gidan mai waɗanda za su rinka kula da waɗanda ke shan mai. Idan mai mashin ya zo so biyu ko so uku za a kama, in dai ya zo so ɗaya ya dawo na biyu to mun ba da umarni a kama shi, ko mun ba da umarni a mai hukunci na shi ma ɗan ta'adda ne domin yana tare da ta'addanci. Za mu yi kwamiti kala uku, za mu yi na jiha, sannan za mu yi na ƙananan hukumomi, sannan za a yi kuma wanda zai kula da duka waɗanga kwamiti, wato Committee of Enforcement. Wannan doka mun bada ta ga jami'an tsaro, kuma za su fara amfani da ita daga yau. Muna son duk wani haɗin kai da ya kamata a ba kwamitocin da za mu saka da jami'an tsaro, to al'umma ku bada. Sannan magana na Infoma, idan 'yan ƙasa sun san da ga ɗan Infoma a cikin gida ko a wani gari, to kada su ce mai komi, a faɗa ma jami'an tsaro. Dama akwai doka wadda tattaunawa cewa duk aka kama Infoma ko mai kashe mutane shi ma a kashe shi. Saboda haka su ma za mu har musu akan waɗannan abubuwa da suke yi na ba da bayanai na sirri ga 'yan ta'adda, ana ɗaukar mutane ana halakar da su, ana karɓar kuɗin hamsa. To daga yau duk wanda ya san inda Infoma yake ya faɗa mu wannan kwamiti da za mu sakawa. Daɗa in kana jin tsoro ka rubuta takarda ka aika cewa ga Infoma. Za a ba da lambobin wayoyi wanda in ka san Infoma a unguwarku ko a garinku ko a ƙauyenku, to za ka kira ka faɗi sunan wannan Infoma. Amma ka ji tsoron Allah wanda za ka faɗi, kar ka je kai mai ƙage. Ka sani duk matakin da aka ɗauka a kan shi, in ƙarya kai mashi Allah zai maka hisabi gobe lahira. Saboda duk bayanin da za ka badawa ka tabbatar da ka bada bayani na ƙwarai, bayani na gaskiya, bayani sahihi. Sannan kuma idan mutum ya kirawo lamba, za a tambaye daga wani gari yake. In ya faɗi garinsu, sannan an samu lambar shi da gidansu, to idan aka bincike labarin da ya bada na ƙarya, to shi ma Infoma ne. Don haka hukuncin da anka wa Infoma shi ma za a mai wannan hukunci. Sai motoci masu ɗauka abinci, duk motar da aka kama da abinci a bincike ina zai je. Idan zai je daji ne, mun ba da umarni a kwace wannan motar da abincin ya zama na marayu, a ba gidan marayu wannan abinci. Motar ma za a saida ta a ba gidan marayu domin a ci da marayu. Saboda haka wannan doka dole mutane su bita, idan ba su bita ba mu kuma za mu ɗauki matakin da mun ka ayyana za mu ɗauka, domin shi ne dole gare mu a matsayin muna gwamnati. Wannan matakai gwamnati ta ɗauke su ne domin mu tabbatar da an samu tsaro, mun kare rayuwar al'umma, kamar da Allah subhanahu wataala ya aza mana wannan nauyi na kare al'umma da dukiyoyinsu. Wannan mataki dole ne gwamnati ta ɗauke shi.
To ko mai Zamfarawa ke cewa kan wannan jawabi na gwamna Batawalle? Ibrahim Ahmad Janyau ɗaya ne daga cikin masu gwagwarmaya domin tabbatar da zaman lafiya a jihar Zamfara, ga kuma ra'ayinsa dangane da jawabin gwamnan.
Na ji bayanan mai girma gwamna game da waɗannan abubuwan. Kai yanzu matsayin ba wai cikin ƙauyuka ba, a cikin babban birnin jiha, cikin gamman headquarters ma sai a zo a kai awon gaba da kai, a tahi da kai gaban mutane, gaban kowa. Kuma ga mai da maganar da mai girma gwamna ya yi na insecure na improvement, al'amari ne wanda yake da wahala yanzu, saboda mutane sun mayar da wannan al'amari wurin samun kuɗinsu. Sai dai abin da mai girma gwamna muke tunanin ya yi kuma ya diba game da ruhar kasuwanni da kuma cewa duk motar da aka gani a kama da me da abun nan dole ne a kawo committee kuma a sa su security da su yi la'akari ga wasu abubuwa saboda idan kan lura kasuwannin da ake ci idan wani bai tai kasuwa ba wallahi bai iya sayan bai iya cin abinci ko ciyar da iyalansa sannan kuma yau in an ruhar kasuwa wanda a dan kasuwa an ce bai cin kasuwan mako mako duk yadda mun ka san yankunan mu suke wasu sun yi rilayan da kasuwan mako mako akwai kasuwanni at least cikin kwana bakwai na sati wani zai je so hudu ya sayar da goro wani ya sayar da kayan abinci wani gishiri wani manja wani gasunan al'amari ne wanda gwamnati ya kara dibawa akan waɗannan matakai in wani mataki za a diba don a sassauta ma al'umma a sassauta musu bisa bayanin da nake ma yanzu haka daga wannan bayanin da mai girma gwamnati ya yi buhun gawayi abun da yake naira 1,200 amma yau ya waye gari safiyar yau ya zama naira 3,400 saboda kawai gwamnati girma gwamnati yayi bayani akan cewa ba a kawo katako ba yi tabbas sun dauki aniya kuma sun dauki niyyar kowa abun da yake fata gwamnati ta azzara ta sa matakan da za su kawo abu kawo sauki amma kuma idan aka dibi al'amarin yau da kullum na al'umma ga talauci ga yunwa ga rashin aikin yi wanda yake da aikin yi ko yake da dan sana'ar a hannunsa ya kasance an hana shi zuwa kasuwa al'amari ne wanda gwamnati da kuma mai girma gwamna ya kamata ya diba mun san kokarin da yake ta yi akan lamurran nan da ake ta faruwa a jihar Zamfara babu man da yau mu ma da ordinary ba mulkin al'umma muke ba abun ne yana cikin abun da yake ta muna da hankali yau a waye gari kullum sai an yi kisa Zamfara in an kashe mutum 50 Zamfara shine ba ai kisa ba rana amma ya kara dibawa akwai wata kisa mai zuwa ta yunwa wanda al'umma suke ciki duk da mun san kokarin da suke yi amma dai su kara dibawa
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaje mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abbo wanda ya daidaita mana sauti Hassan Maina kai nake sallama da ku ku kasance lafiya
gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron gidan radio murya Amurka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari sai da ke zagayawa lungu da sako dan zakulo garuruwa masu tarihi sunana Abdulrahman Kabirjani dauke da shirin ya cikin shirin muna garin kwami na karamar hukumar Batagarawa kuma na tare da dattijo Malam Ahmad Lema dan jin tarihin wannan gari na kwami
shi kwami wata unguwa ce ta Fulani kamar kilomita 1 arewa maso yamma ta garin Batagarawa a yau ta hada da wani yanki Rubu da Tsauni da Agama da kwarjin ilimi ta tarayya ta Katsina FC da kuma gidajen masu sauƙin kudi wato Batagarawa low cost da Katsina Polytechnic duk yanki ne na kwami kwami ta kasu kashi uku bayan wanda ya kafa ta ya rasu akwai kwami Nini wadda ke cikin addiction kuma karama wadda nan ne shi ainihin wanda ya kawo kumin ya zauna shi sunan shi Ahmadu ya zo da matarsa da kuma tawargarsa anan Abdulmin ne wanda ya kawo ta ya zauna da iyalansa kumin ta kasance neman ilimi da neman musulunci akai bai muhimmanci daga bayan nan da ilimin zamani ya zo kuma sunan gobe sosai da sosai da aka samu fitattun masu ilimin zamani da ke ta kama su a fadin karamakon Batagarawa akwai kwami kuma guda wadda ke kwamin Abba wadda aka fi sani da yan kuma mutanen nan yan kuma sun kasance malamai ne kuma suna kiwo suna noma kuma Abba ya sun mallaka da shanu waɗannan mutane daga bisani sai Abdullahi Abba ya tashi daga nan ya koma ya kafa wani kauyen Rubu gashi nan gab da FCE Katsina ainihin ma'anar karamar ita kanta ta kwami kalmar kwami to asalin sa ana nufin wato komi wato lokacin da wannan kalmar duk wanda aka danganta da shi ana nufin yana da wadatar komai bakin gwargwado arziki irin da da a nan gida mun samu tarihi cewa a dalilin kwama ta kasar Sokoto wadda yake sana kusa da wani gari a cikin Rara a cikin karamar hukumar Raba inda sanda wani fito to daga nan shi wannan Ahmadu ya taso fara sai ya samu wurin kuma suna kwami
a kwami waɗanda irin mutane a wannan gari na kwami ko kuma su kwama suka yi mu'amala da su
kuma sun yi mu'amala da mutane da dama daga cikin su akwai Hambalawa da ƴan dakawa da Zorawa da mutanen Agama Hambalawa ne sanannu ne su ne mutanen unguwar Kali a halin yanzu lokacin da shi shugaban na kwami Ahmad Zai Taho da tawagarsa ya buƙaci wani kwalakshin Muhammadu Gigama wanda yake shine asalin mutanen Warkali ya buƙace shi su taho tare saboda a lokacin aka samu mahara da mayaka masu kanan bayi suka da shi daga farko ya ƙi biyo su to amma ya amince suka taho tare kuma lokacin suna tafiya cikin dare dalili kuwa saboda kada ku haɗu da mayaka su yaƙe ku to kuma dole an sai da mahara ba to kuma shi wannan Muhammadu Gigama gaskiya shahararren mutum ne saboda haka suka taho suka sauka da suka zo ba su yi sun katsana ba shi Ahmadu ya zanna kwami shi kuma wani Gigama ya zanna makurdi katan nan da kawo in kayan dan dagoro da kawo Shabbala kawai yana nan kuma kabarin sa yana ne shi wanda Muhammadu Gigama din sun taho tare sun zauna shi ma malami ne yayi ta karance karantar da mutane nan wajen gewen din su abukur da sauran kauyuka da ke nan wajejan shi kuma Ahmadu sai ya zauna anan kwami
nam wannan gari na kwami da mutanen shi menene suka shahara akan shi
to mutanen kwami gaskiya magana sun shahara akan ilimin addinin musulunci saboda ma can malamai ne sun taso suna ta yada addini saboda sun shahara kwarai da gaske wajen karantar da addini da kuma musamman limanci anan a garin Batagarawa za mu ga cewa tunda aka kawo garin Batagarawa su suka fara limanci a Batagarawa da farko akwai wanda ya fara limanci a Batagarawa Abdulmumin ne nan da Umar Kaki kasan Ahmadu shi ne Muhammadu ya Umar Kaki to Umar Kaki wadanda ya da ya fa Abdulmumin shi ne ya fara yin limanci a Batagarawa amma a lokacin da yake ba sallar Juma'a irin abin yawanci kusa da haka ba musallatar Juma'a saboda wani kawai mutane yan kadan ne yawanci sai an je irin manyan biranen su kadan saboda haka a jerin limamin da aka samu cewa ɗan mutan sharabu ne Abdulmumin shi ya fara yin limanci a Batagarawa daga nan sai wani su dan dotan cafe shi wanda ana cewa sun cewa dan uwansa ne ya taso daga can wajen garin da suke ya je cafe ya zauna sannan daga baya ya zo garo dange shi anan ya zauna ta yayi limanci saboda haka kaga sun shahara kenan wajen idan aka fara limanci a Batagara su ce limanci
nam wadannan abubuwa ne na tarihi wannan gari na kwami yake da shi
abubuwan tarihi da garin kwami yake da shi babban ji abin da ya fi nuna tarihin kwami a lokacin shi ne wannan giginya da Adwar Nagamaka wanda suke amma sun mutu ba da daɗewa ba fallakin gudunmuwan sosu saboda ainihin nan ne inda Ahmadu ya kabarin shi yana nan to kuma akwai itatuwa yanzu akwai kukoki guda biyar waɗanda lalle lalle ce tun daɗe kwarai daga sai da kaji wurin sa hanyar ka san a da ɗin da gari yake ko za ka ci ana samun itatuwa musamman irin kukoki to akwai kukoki suna nan har yanzu in mutum yana so ya je zai gani akwai kuma wani ƙaton durmi wanda da an ce an yi ta kofar kwaya ana hange saboda tsananin ginuwarsa da tsawonsa wanda annan suke kafin jilinsa na karatu na ake karatu a durmi to shi ma dai ba shi amma da akwai kuma shi sannan kuma akwai rafin waje shi yana nan yanzu haka da kai za ka gani shi wanda su so gina yana nan ana ta gyara shi ana amfani da shi ana ban ruwan shanu ana mutane suna zuwa suna ebo ruwa suna sha sannan akwai kuma rafin yamma shi ma yana nan amma dai shi ma kusan ya an ga amfani saboda unguwa ta kai wurin mutane sun cike shi da shara sannan akwai wata korama wadda ake cewa fanga wadda ta raba wurin ga kauyukan kwami karama da kwami babba wato rubu akwai korama na wadda ta raba ainihin wurin ba ga kuma abu da wani tarihi sannan kuma akwai kaburra suna nan na ainihin waɗanda suka kawo kwami
a lokacin wannan gari na kwami wace sana'a ce mutanen garin kwami suke
to sana'ar da mutanen kwami suke yi a lokacin sana'a ce irin ta yau da kullum wanda aka saba da ita wanda tun farko ka san abinda mutane suka fi shi ne dai noma da kiwo musamman Fulani to mutane sun shahara kwarai da gaske wajen noma da kiwo suna ciwon dabbobi har da ƙananan dabbobi to dan ni kaina nan shaida ne na tashi muna da shanu kafin zo primary school lokacin da aka makaranta sai na je na hawo tatsa a garken shanun mu na kawo gida sannan in tawo da kuma in tawo ba ta gara in yi karatu sun ba da gudunmuwa kwarai wajen ba da magunguna kasan Fulani suna da kulkula musamman ciwon irin na dabbobi irin ciwon shanu sauransu suna ba da magunguna sosai ana zuwa daga ko'ina ana amsar magunguna sannan kuma kaga suna taimakawa kware wajen saidawa rinza naman nan wanda ana samun fatu akwai da abubuwa da wanda ake samu ga man shami ga nono da sauransu
wannan kalubale wannan gari yake fuskanta
to wannan gari kalubalen da ya fuskanta na farko dai babu shi saboda an riga duk mutanen sun tashi sun yi hijira abin da ya rage shine kamar rubu da gama to rubun nan tun da ta duk bangare ne kuma yanzu zamanin shi ya shigo musu gaskiyar magana saboda za ka ga cewa dukiyanci ya'yan makaranta sun cika garin kuma kan inda muka yan zamani da mutane daban-daban suke tahowa za ka samu abubuwa waɗanda suka saba wa al'adar mutanen da addini za ka ga cewa yanzu mutum kawai sai yanka gida ne sai dan yanka kawai sai ba da daki haya to wannan akwai kalubale kware wajen wannan abin da ka samu wajen rubun nan da kuma a gama sannan kuma za ka ga cewa kusan gole tana da an saida su wanda a da ba sai dai ka abada sannan mutanen sun fatsama sun tafi wurare irin su cikin katsina akwai su Kano Maiduguri Lagos duk za ka ga akwai mutanen kwami sannan kuma su saboda wajen tafi aikin haji za ka ga an saka mana dangi a Chadi da Masar da Sudan wanda yake akwai inda ma haiz ana ziyarar juna tsakaninmu da su
to madalla masu sauraro a nan zamu daga mashirin aya yanzu a madadin wanda aka ji murin shi Dattijo Amal Lema da gidan rediyon murnar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku
sokon je lokaci ya danza yara da gari ya danza
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri gaba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.